Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu na majalisun malamai. Shirin majalisun malamai shiri ne dake zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da Alheri Radio a kowace ranar Lahadi daidai wannan lokaci. A kuma yau insha Allah subhanahu wa ta'ala muna tare da babban malaminmu Dr. Kabir Asgar wanda ya kasance ba bako ne a wannan shiri ba, kuma malam zai tattauna mana akan wani muhimmin darasi. Wannan darasi kuwa shine cin ribar lokaci a rayuwar musulmi da kuma musulunci gabaki daya. Dr. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka da shigowa.
Kalla barka da haka.
Wata kusan shida.
Yau ne gobe.
To barka da shigowa.
Malam ayyuka.
To Dr. ganin lokacin na zama da wuya mu gama wannan darasi a zama daya.
Na'am.
Gafiri.
Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهو مساء البركة ما سيدي دوانا انتشعت عليه الفيديو. أنا مسلمة دا جيسوا دا جنجنا دا فاتن قوائنا لافيا كما يدى مالم يقباتر ويقباتر الله يساك مشاء الخير زامو يسو كتيني إن شاء الله أكام مهمان تلو كتي أرأيوان مسلمي دا كما يدى كمات مسلمي يمورو لو كتنسا أبنا فرقود نكي سوء مفارا إشارة إزوا غريشي وسو أبا بلورا دا شراء تتاندا kuma da yadda ya kamata mutum musulmi ya mu'amalanci lokacin sa. Na farko dai shi al'amarin lokaci al'amari ne mai muhimmanci a musulunci ga rayuwar musulmi. Da haka zamu ga musulunci ya ta'allaka ibada mafi muhimmanci da bawa yake bayan kalmar shahada, ita ce sallah. An alakanta ta da lokaci. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lalle sallah ta kasance ga mu'minai abun wajabtawa ne wanda ke tafi da lokaci. Ma'ana lokaci wani sharadi ne daga cikin sharadin yin sallah. Hakanan sauran ibadojin da ke biye da ita, dangin azumi da aikin haji da zakka, dukkanin su da lokuta da aka iyakance musu. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Kaga bayani game da aikin haji, sannan game da azumi, shahrur ramadan ladhi unzila fihi al-qur'an, lokaci ne sananne. Sannan zakka hatta yaqula alihal haul, sai in shekara tayi ko kuma wa'atu haqqahu yawm hasadi, idan wato na noma ne da makamantansu. Kaga idan muka lura zamu ga duk waɗannan ibadoji ba a sake su haka suka fi babu tsari ba. Kowace tana tsare akan wani lokaci sananne. Sannan Allah subhanahu wataala ya tsara wa musulmi lissafi, wato a dinga lissafin lokaci ko da yaushe. Yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, suna tambaye ka game da jinjirayen wata, aka ce abin lissafin lokaci ne da kuma sanin shekaru. Wato musulmi dole ya san halin da yake ciki. Kwana nawa ya wuce, yau juma'a saura kwana nawa, yau azumi kwana nawa aka yi, shekaran nan da muke ciki wata nawa ake ciki. Dole zama musulmi ya tafi da lissafin lokaci a rayuwarsa. Wannan ita ce nukta ta farko. Wato musulunci ya tanaji ibadoji waɗanda za su dinga sa musulmi yana tunanin da cewa rayuwa fa tana tafiya, al'amura suna juyawa. Sannan musulunci ya kokarin ya nuna wa musulmi ya kokari ya ci muriyar lokutansa. Akwai wasu lokuta waɗanda al'adance ko dai zama ɗan adam yana shagala a lokacin, sai kaga an sa musu wasu ayyuka masu falala. Alal misali tsakar dare, wanda a ɗabi'ance kawai mutum so yake kwanta ya bacci, waje annal laila subatan, sai aka ce duk wanda tashi yake ibada da dare ga falala kaza ga falala kaza, dan a kwadaitar zuwa ga wannan. Haka muka kalli bayan sallar asuba, wani lokaci ne da bawa ya kan so ya je ya karasa rabo baccinsa, sai aka ce to wanda ya zauna yayi kaza yayi kaza zai samu ladan umara zai samu kaza. Haka lokacin sallar walaha a ɗabi'ance galibin mutane a lokacin su riga sun shagaltu da neman duniya tun daga watakila karfe 8 na safe har zuwa azhar galibin mu yan kasuwa ma'aikatan gwamnati masu sana'o'i kowa dai a lokacin yana cikin gabarin neman duniyarsa sai aka ce sallah walaha sallah ce ta awwabina sai wanda wato hankalin shi ya koma lahira sannan zai ta to haka musulunci yake kallon lokuta masu tsada waɗanda galibi mutane suka shagalta da su haka kalle lokacin nan da aka ce akwai shi bayan sallar juma'a bayan la'asar a wancan zamun nan in an je sallar juma'a galibi akan yi tafiya ce mai nisa da kafa kamar a Madina masallaci guda ɗaya na juma'a na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna zuwa daga awali kamar ka ce daga nan Zariya misali a ce mutun ya zo daga Suba ko daga Giwa ko daga Samaru ya zo fada sarkin zazzau mai martaba anan ya sallar juma'a kuma babu mota babu raƙumi wata kila jaki zai hawo wanda yake da wadata ko da kafa don ya koma sai yayi bacci sai yayi jigajiya sai aka sa falala a bayan lokacin la'asar cewa ko ta sa'a ta musamman da ake samun lada duk wannan me yasa akai haka dan kan mutum ya bar lokacin shi sa tafiya gaba za dan duk wata awa guda ɗaya da ta wuce kamar yadda al-hakim ya rawaito a cikin musadrak mutum bai aikata wani abin arziki a cikin ta ba ranar kiyama zai nada mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka sai musulunci ya hana musulmi ya wulakanta lokacinsa aka kuma kirko mishi ayyuka waɗanda za su hana shi cinye lokacin gaban za ko dai ya cinye lokacin shiga abin banza ko ya bashi bai yi komai ba ko ya rasa wata fa'ida ta duniya ko ta lahira dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi da fatacce ihris ala ma yanfa'uk ka nace akan abin da zai amfane ka haka nan kuma aka hana musulmi ya bata lokacinsa wajen abin da zai shagaltar da shi daga ambaton Allah na duk abin da zai zama ya batar da shi daga ambaton Allah to za a mai tankiya za a mai tankiya kamar giya daga cikin abin da za ka hana giya da caca da sauransu mai Allah ya ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata fil khamri wal maisari wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sarba ne daga cikin dalilan harata saboda idan mutun ya sha hankalin shi zai gushe ba zai ambaci Allah ba ba zai sallah akan lokaci ba ba zai tasbihi ba dan haka musulunci kokari ya hana duk wani abu wanda zai hana musulmi ya ci moriyar lokacinsa sannan sai mu kalli nassoshi wato wannan abu na farko kenan qawaid din sai mu kalli nassoshi na alqur'ani duk mai girma wanda suka zo don su akkada mana muhimmancin cin moriyar lokaci alal misali Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tulhikum walazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kaga Allah la tulhikum kada wato dukiyoyi da ayaye su gusar da ku su sa ku shiga cikin shagala daga barin ambaton Allah Allah kuma ya kirari ga masu irin wannan aiki ya ce rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah kaga can an hana nan kuma waɗanda suka hanu aka musu kirari aka ce wasu mazaje ne na musamman wato yana daga cikin asara mutum ya biye ma dukiyarsa ko wata harka ta shi har ya manta da lahira mutum ya wayi gari bai sallah a lokacin lokaci wani ma juma'a za ta yi ya fito gidansa ya mamanta bai fito da shirin juma'a ba sai ya je office ko kasuwa ya ga ana shirye sai ya tana fayo juma'a wani iya tsawon wuni bai iya zama ya karanta aya 10 na alqur'ani wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi karanci wanda duk ya karanta aya 10 ta alqur'ani ba za a sa sunan shi a cikin gafalallu ba wanda ya gaza haka ya zama gafalalli sannan wato tasbihi din nan ma da ake bayan salloli na farilla sai ne mai gagara saboda dukkan hankalin mutane yana kan duniya sallan ma za a zo ne a gugguje a fakin nan abun hawan ana idan da sallar ana fita ana ci gaba da harkokin rayuwa to babu shakka wannan hanya ce mai haddari kwarai mutane suke hawa kanta akwai sura guda wanda malamai suka yi magana akan muhimmancin ta game da sanin darajar lokaci da yadda ake cin moriyarsa ita ce suratul asr na'am Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr na'am bil munasaba ban so ambaci wannan ba amma munasaba ta kama na'am har zuwa magariba din nan Allah ya sanna mata cewa mai program din nan
Allah akbar
wannan abokin tabiyan dawa Suhaib
na'am
shine muna zaune da shi sai ya ambaci wannan sura sai nace miki ka bani maudu'i
Allah
ya ji yadda na samu maudu'i ne shi sai nace yazo shi ma ko zai dan tafi albarkacin baki malam Suhaib
na'am
to almuhim wannan sura Imam Shafi yana cewa wannan sura kadai ta ishi musulmi wa azzaki a ce ita kadai Allah ya saukar wal asr Allah ya ce na rantsi da zamani ko na rantsi da sallar la'asar ko lokacin ta innal insana lafi khusr lallai mutum yana cikin asara al insan nan malamai suka ce istighraqul jinsi ne dukkan dan adam yana cikin wannan asara in banda wadanda Allah ya tubaci Allah ya ce ilal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gargari wa tawasu bil haqqi suka yi kama kama aka taimaki gaskiya wa tawasu bis sabri kuma a cikin aikin gaskiyan nan suka yi hakuri da juriya sai malamai suka ce wannan ka'idoji guda hudu da Allah ya togace su ne ka'idojin rayuwar musulmi abu na farko shine imani imani shine abu mafi tsada da musulmi ya mallaka dan haka ba a wasa da duk wani abu da ke da alaka da imani ba a so mutum musulmi ya kusanci inda imaninsa zai samu shakin shi za ka ce zuwa gumboka kawai yana iya sa a kiyasa sallar ka ta kwana 40 aka ce gasgata shi za a yi za ka kafucewa abinda Allah ya saka wa nuzala sallallahu alaihi wasallam aka hana duk wani abu hata wasu wasi da mutum zai aka ce in yayyace ya uzu bilal na shi fara ji saboda muhimmancin imaninsa domin wannan shine abin da idan ka same shi to koyaye ne ko da na ƙurya ne ba ka shaka shi ba eh za ka tsira insha Allah to abu na farko kenan al imanu billah sannan abu na biyu al a'malu salihah ayyuka nagari shi imani kadai baya zama lafiya babu aiki shi imani kamar wato dashe ne kamar da kasan dashe baya rayuwa sai da kulawa da shi sai an masa ban ruwa an sa masa taki an masa feshi an kewaye shi saboda kada awaki ko dabbobi su bata shi an ta masa an ta kula da shi sannan sai ya tashi waɗannan su ne ayyukan da ke tare imani wannan ban ruwa da dashe da abin nan da sanya taki da kewaya da feshi da sauransu sune waɗannan ayyukan imani ma'ana dangin sallah dangin azumi dangin karatun alqur'ani sadaka zakka biyayya iyaye tasbihi da sauran ayyuka waɗanda suke suna ƙara yaukaka imani wannan haka ake so musulmi ya rayu ka'ida ta biyu ka'ida ta uku shine watawaso bil haqq ya zama musulmi at-tawasi anan sune suka ce malamai suka ce shine at-ta'awun alal haqq taimako akan duk wani abu na gaskiya sawa'un na magana ne ko na aiki ko na tunani wato musulmi ya zama yana da alfanu a cikin al'ummarsa ba dan zaman kashe wando bane al'ummarsa tana cin moriyarsa ta yadda zai zama ya toshe wa al'ummar da yake cikin ta wani gidi a sana'arsa a aikinsa a harkarsa a rayuwarsa da iliminsa da dukiyarsa duk abin da za ya taimaki maslaha al'umma ya zama da shi a ciki ba irin wannan alaƙoƙi tsakanin shi da mutane cikin al'ummarsa zai game da mutane iri daban-daban wasu su so juna wani ba za su so juna da shi ba wani halinsu ya ɗaya su fahimci juna wani ko ba su fahimci juna ba da haka dole sai an yi haƙuri shi ne wata wasu bi sabr suka zama masu haƙuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda yake cakuɗe ɗeniya da mutane ƴan uwansa kuma yake haƙuri akan cutarwar da suke masa waɗannan ka'idojin guda hudu malamai suka ce su ne ka'idojin rayuwar musulmi to almuhimmu mu a wannan tattaunawa da muke shi ne wato yadda Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da lokaci rantsuwa da lokaci na nuna muhimmancin lokaci a cikin ainihin wato al'amarin rayuwar musulmi sawa'un mun ɗauka al'asr zamani gaba ɗayansu ko kuma al'asr lokacin sallar la'asar kamar yadda malamai suke faɗa ko kuma ita kanta sallar la'asar ɗin wanda ita ce as-salatul wusta da ana fassarawa haka har ila yau a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya sake wani bayani da yake nuna zuwa ga muhimmancin lokaci fadin Allah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah ya ce fa idza faragta in ka gama fansab to ka kafe akan ambaton Allah wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka farghab ka zamme kwadayin falalarsa الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه ديذو فسر ونن آية سيكي چوا مالمان تفسيري سن أبتو فسروري دبن دبن غمد ونن آية أما فسر مفي زما ديدي إتشي چوا الله سبحانه وتعالى ينا عمر نمان زنسا عليه الصلاة والسلام أكن چوا duk abin da yake da zaran ya gama wani shagali sabon shagalin nan na duniya ne wata mas'ala ta rayuwar duniya ko ta lahira to kare koma ya shantake fa idza faragata duk abin da ka gama fansab to kafe akan bautar Allah babu wani abu da zaka zama kana musulmi ka ce wai to yanzu ka gama bari ka saburi ka tsuguna ka ci duniya da tsinke a so ake ka ci gaba da nacewa ga bautar Allah ubangiji ka yace duk wani shugul na duniya ko na lahira da ka gama shi to fansaffi ibadati ka kafe a cikin bautar Allah walishtighali fima yuqarribuka ilai ka shagaltu da abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah mahaliccinka yanzu wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa umarni yi wannan kaga bil ahra sauran ainihin wato al'ummarsa su san cewa Allah subhanahu wataala yana umarnin su da ko da yaushe su zama cewa suna cikin shagalin bauta shi yasa Allah yake faɗa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka ce musu dukkan rayuwata da ma mutuwata da yankana da dukkan abin da nake yi a cikin rayuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangiji madaukakin sarki wato shi musulmi dukkan al'amuran rayuwarsa yana tafi ne a bisa tsarin da Allah ya ainihin daura shi akai zaka wannan aya tana nuni zuwa ga shin cin abinci kake yi bacci ka tashi ka je jihadi ne ka dawo a office kake a makaranta a gida duk abin da ake yi ya zama a cikin sha'anin ka sanya Allah a ciki komai ka kana tafi da shi yadda Allah ya ce a tafi da shi ma'ana yin ibada ce dama ibada ce kai tsaye idan ko mu'amala ce wajibi ne ka kula da ababen da musulunci ya tanada game da wannan mu'amalar idan ma wani abu kake aikata wanda yake halas ne wajibi ne ka tsaya daidai abinda kake bukata dan yana daga cikin kamar da Ibn Juzay yake faɗa yana daga cikin babin da wato shedan yake zakkewa mutane shine ya sanya su su igraki su wuce makadi da rawa game da abinda asalin shi halas ne abinda shafa abinci da sutura da aure da kwancita shi da sauran ababen da mu'amala ce ya halasta su yi dama amma sai shedan ya mantar da su asalin su sai su shagaltu da wannan halaccin ya zama shi rayuwar su gaba daya kace za ku wanda ya jarabta shi bai da aikin ban da siyan sutura wani siyan motoci wani kawai ya gyara gida shine damuwar sa wani aure ne damuwar sa kaga duk wannan halas ne asali amma ba su ne makasid ba wasa'il ne an yi su ne dan ka samu raha ka samu kwanciyar hankalin da zaka yi ibada don ya zama duk dakakka duka energy din ka karar da shi akan neman dukiya duka energy ka karar da shi akan auratayya duka energy ka da dukiya ka karar ta akan siyan motoci da siyan wayoyi da siyan suturu to me ka barwa addinin ka kuma kenan sai zama addinin ka babu abin da ka bar masa ka cinye komai naka a cikin ainihin wato duniya to shedan yana zuwa da mutane ta wannan fuska ta hanyar shagaltuwa da halas su manta asalin su wanda asalin kuma shine fadin Allah subhanahu wataala وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بان هل تش الجن ود متاني بين الله سبحانه وتعالى الا ليعبدون سيدن سبوتام الله يجي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ني بانا نيمان وني ارزقي ا ورن سو كوما بانا بكاتس جي دني الله با بكاتن كوما ا ورن من بان دبوتان نان دي يدورا ما شي سا الله يكي تشو افاسيتم انما خلقناكم عبثا كنا جنن من حلتشي كو ني كوي غبنزا شريتا وانكم الى ترجعون باكو داو با Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa da tsarin sa bai halicci mutane haka nan gaban ba kamar da koda dan adam ne bai yiwuwa ya gama gini ya sa ma'aikata a yi zane a zo a samu fili a gyara shi a zo a yi fandisho a yi gini ya kai iya yadda ake so ya kai sai zama bai da wata manufa a wannan gidan da ba a tambaye shi ma me yasa kai ce wallahi ma ban ma sani ba na dai ne kawai kaga za a zarge shi da rashin hankali ko rashin kan gado ko kuma a ce ƙarya yake ko rufa-rufa yawa saboda ya saba wa magana ta hankali to ina kuma Allah da ya wannan halitta ta dan adam da yake cewa kuma ya daidaita halitta shi fa khalaqa fa sawwa na ya halitta kuma ya daidaita yawa inna khalaqana insana fi ahsani taqwim mun halitta dan adam akan kyakkyawan tsari to kuma sai a ce babu manufa ba zai yi ba to Allah da kanshi sai ya ambaci manufar manufar ita ce mafi girma ita ce ibada baya ga ita akwai manufa ta abin nan wato khilafa wakilcin Allah bayan kasa da manufa kuma ta amir rayi kasa din amma dukkan su waɗannan wasa'il ne ga asalin wannan ibada wajibi ne shi mutum musulmi ya kalli rayuwarsa ya tabbata cewa ya kayyafa ta zuwa ga abinda zai ci moriyarsa zuwa ga abinda ba asara bane abinda yasa ibn jarir ya faɗi wannan magana yake cewa saboda idan aka kalli sharadin da aka ce fa idza faragta to tana daukan duk abinda ka gama fansab ka ainihin wato zamme kafewa akan bautar Allah ubangijinka sannan ko su abin nan hayan du ayu guda biyu a cikin suratul a'la fadan Allah subhanahu wataala wal akhiratu khairun laka min al-ula lokuma wal akhiratu khairun wa abqa kaga ayoyin masu kama da juna khairun laka min al-ula ta karshen tafi maka alheri fiye da ta farko khairun wa abqa tafi alheri kuma ita take da tabbas yanzu Allah da ya halice mu ya san makoman mu ya san abin da yasa ya kawo juna fa shike fara wannan amma kan lura da kyau malam a aikin mu kan mu galgata wannan maganganun mu mata ma'ana lisanul hal babu dai musulmin da zai ce ba haka bane musulmi ne bai sa Allah ya magana ya ce ba haka bane amma aiki to kamar ba haka bane in muka lura da yadda misali muka ba duniya muhimmanci muke bata lokaci a kanta ala hisabil akhirah kamar ba mu yi imani da waɗannan ba kamar ba mu yadda ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim wai waɗannan ba sa tunanin za a tashi su ne shi yasa wato sai malamai suka ce wannan mas'ala ta muhimmancin lokaci tana bayyana karar a waɗannan ayoyi cewa waɗannan lokuta da muke cinyewa a duniya wanda kididdiga gune kaɗan ne ba wasu masu yawa bane wanda kuma za a kai ranar da za su kare kamata yi mutum sai ya kokari ya ci moriyan wannan ainihin kakan lokaci wanda kamar da Allah yake cewa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duha kamar ka ce su mutane yawma yarawnaha randa za su ga alkiyaman nan lam yalbasu kamar ba su zauna a duniyar nan ko a kabari ba illa ashiyatan aw duhaha face wani yammaci kwaya guda ko kuma wato hantsin wannan wurin ma'ana kamar awa 3 4 5 kenan kawai sai diddade wanda mutun ya a duniya da kuma diddade wanda ya a kabari daga mutuwarsa zuwa tashin alkiyama abinda zai gani kenan to shi kaga wannan lokaci duk yawan sa ko diddadewansa ko dindadin jin da aka yi nashi to ba wani lokaci ne wanda yake abin azo a gani ba an kwatanta shi da abin da yake tafa a bayan wannan rayuwa shi yasa malamai suke cewa muhimmancin lokaci an alakanta shi da wata hakika wadda babu wanda yake musunta ita ce mutuwa domin da zan haifi mutum to fa shikenan fa ya tafi countdown ne lissafi ne zuwa ga mutuwa yanzu idan muka kalla yanzu misali mu dauka a yanzu muna shekara ta 2021 idan ka cire shekara 20 baya daga 2021 yanzu ko daga 2001 zuwa yanzu duk wanda yake na daga lokacin ya ci shekara 20 kina rayuwarsa
ya ci shekara 20
idan 40 ne shekarunsa to yanzu ya ci rabi sura rabi idan shekarunsa 30 ne ya ci bibi sau uku idan kuma iya shekarun ne to sai rawata kila sura raguwar kwanaki amma haka muke ta tafiya wa antum la tash'urun ba mutane ba sa ma damuwa kamar ma ba akan wata turba ko wani darbi suke ba wannan hakika ta mutuwa wanda Allah subhanahu wataala yayi magana akan ta kamar fadin shi wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu Allah yace ku ji a hirdinku da ranar da za a maida ku zuwa ga ubangijinku sannan kowane rai a bashi abin da ya aikata babu zalunci Allah yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Yace ku ji tsoran ku ciyar da dukiyanku, wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga abin da muka azurta ku, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo wa dayanku. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sai yace ya Allah, ka ina ma da zaka daga min kafa ya Allah, ila ajalin qaribin, wani dan ajali kankani. Fa asaddaqa, in samu ne sadaka, wa akun minas salihin, in zama daga cikin salihan bayi. Yanzu wannan aya tana bayani ne akan hadarin da mutane suke ciki ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko shine shagalta da duniya din. Fuska ta biyu shine rike dukiya, wanda a ƙarshen rayuwa sai mutun ya gane ba ta da amfani, yana so a bashi damar da ma zai cire ta. Fa asaddaqa, kaga bai ce fa usalliya au asuma au ahujja, sai yake ta yi waɗannan yayi su, amma a sa'ad da yake yin su yana kankama da dukiyarsa baya ciyarwa. Yanzu yana ganin cewa aiki mafi samar da lada nan da nan shine ci da dukiya, a bashi dama. Ajalin qarib, Allah a bada lokaci kankani ba mai mutane rayuwar sa ba. Kaga wannan hakika ce mai matukar ban tsoro game da wannan rayuwa da muke da yadda muke bata lokacin mu. Don haka a cikin wannan aya akwai hadarin wato jinkirta tuba da taswif. Mutum ya dinga cewa zan yi kaza kwanan nan, zan yi kaza insha Allahu, in na samu hali nan gaba zan yi kaza, yayi ta dinkirtawa ta dinkirtawa, da kuma rashin istidad, rashin shiri mabarin wannan rayuwa. Shi yasa kuma kamar da muka ambata tana nuna falalar sadaka daga cikin ayyuka, da haka mutumin da zai gabda mutuwa zai nemi a bashi dama ya kasa ambaton komai sai sadaka. Sadaka zai ambata daga cikin ayyukan da zai. Kenan wannan aya tana kwadaitar da musulmi akan yi sauri, yi gaggawa, yi aikin alkhairi. Kuma daga cikin wannan ayyukan alkhairin da ake neman shi da shi ne sadaukar da dukiyarsa. Ya bawa Allah dukiyarsa, yi kyauta, yi sadaka, ya sada zumunci, ya ciyar, ya taimaka wa addinin Allah, ya sadaqatul jariya, duk abin da zai ma dukiyarsa ta yaukaka, ya kokari yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai, a cikin ku wane ne yafi son dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa? Sai suka ce babu wani a cikin mu sai ya zama cewa yafi son dukiyar kansa fiye da dukiyar magadansa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukiyar ka ta kanka ita ce wadda ma kaddamta, shine abin da ka gabatar a rayuwarka, wanda ka tura shi zuwa cikin littafin ka na lissafin lada, abin da kana raye ka dauka kai aikin alkhairi. Dukiyar magadanka kuma ita ce wannan da kake ta alkintawa, kake ta ajewa, kake ta boyewa, kake ta siyan kaddarori, kana tunanin kai dai ka tara dan ka mutu ka bawa ƴaƴanka gado ne yawa. Nabi ya ce wannan dukiyar magada ce, ba dukiyar ka bace. Amma kaga ai kace sai zama kafi bautuwa gare ta, kafi daukanta da muhimmanci, kafi alkintata, kafi ganin cewa ita ce ya kamata ka dauka da muhimmanci, da haka sai inda karfin ka ya gare a kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan wato kwatancin don su gane muhimmancin ciyar da dukiya. Kuma alhamdulillah sahabbai sun gane haka, labaran su da kissoshin da Alkur'ani ya bayar game da su cike suke da ciyarwa da abin da suka yi na taimakon addinin Allah. Allah ya kara musu yarda ga bakin su. Don haka abin da ya kamata musulmi ya lura da shi shine kai ya dinga damuwa da wai yaushe zai mutu, kamar da Usama yake cewa ko a ina zai mutu, amma ya damu da a wani hali zai mutu, halin imani ko kuwa. Domin wannan rayuwa komun tsawanta, komun tsawanan rayuwa ba ta da wani tabbas, kamar da muka ji game da wancan aya ka annahum yawma yaruna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, cikin karshen nazi'ati kenan ko. Don haka bawa yana da kyau ya tsaya ya yi tunani ya ga menene zai yi wanda zai amfane shi. Kamar yadda na fara ambaton wancan hadisin na Imam al-Hakim, wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk inda mutum ya zauna, idan ya zo tashi ya yi kafaratul majlis, idan alkhairi ya yi a wannan wajen, wannan kafaratul majlisi za a lullube ta da ainihin wato wani kikkiawan kalle yana kanshi na almiski azuri tarana alkiyama a cikin lissafin ayyukan shi na alkhairi idan ko sabon Allah yayi a wajen sai a gafarta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya zauna a waje ya tashi bai wannan addu'a ba sai yana dama zaman shi a wajen ma'ana zama da mutun zai a wata majalisa ko wani wurin zama wanda kawai rashin aikin yi ne da shi a wajen wato lokaci ya mishi yawa to ba karamin tasgaro bane ga rayuwarsa ba karamin asara bane magabata daga cikin sahabbai da na bayan su sun kasance suna kokari wajen su ga cewa sun ci moriyar lokacin su tarihin al'ummar farko annabi da sahabbansa da na bayan su cike suke da ainihin wato irin wannan yanayi na cin moriyar lokaci ba sa barin lokaci ya wuce haka nan kawai ba su kome ba inda suka zauna tasbihi suke in suka zauna sai a ce to wani karanta mana alqur'ani idan ya karanta sai su fara mudarasa a fara tattaunawa akan me yake cikin waɗannan ayoyi na hukunce hukunce da fiqhu da fa'idoji da kikkiawan zubin zance haka suke karar da lokacin su in sun koma gida cikin iyalan su abinda suke kenan wato ba sa zama haka kawai siddan yadda mu yanzu mutun zai fito ya zauna kawai a ce wani ya dai ce wallahi kawai ni na ji zauna ne kawai ina dan rage lokaci ina dan rage lokaci ma'ana kawai so nake wasu awa biyu uku su wuce gaban za kaga wannan wato abun mamaki yanzu kwatancen da muka yi alagaba ta mala daga shekara 20 baya da suka wuce idan mutum ya tsaya kallon rayuwar shi misali ya tsaya ya makan shi hisabi ya tambayi kanshi wato a wannan shekarun me nayi aya na alqur'ani na iya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa na iya so nawa ina zuwa koyan addini na iya dagewa wajen yin azumin nafila na iya dagewa wajen yin sallah cikin jami'i shin a rayuwa ma misali mu dauka a rayuwa ma me nayi wanda zai amfane ni me nayi wanda zai amfana al'ummata ya kamata mutun ya kan shi irin wannan tunanin domin ina kwatance da wannan saboda wannan karnin galibin mutane irin sauyina akan idan mu aka fara wannan karnin wani sabon karni ne daga shekara ta 2000 misali zuwa yanzu idan kaga an ci wajen 1/5 din sa an ta san marubin sa abubuwan da suka faru a rayuwarka menene kake gani me kake tsammanin idan da za a yi maka hisabi akan waɗannan kwanakin shin kana ganin zaka samu pass mark ko kuwa idan mutum yana raye ya ga waɗannan irin ababen lura to lalle yana da sauran dama ta ya gyara rayuwarsa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk wanda ya rayu daga cikin abin da wato wanda rayuwar shi tafi albarka shine wanda ya dade a duniya kuma ya aiki na gari wannan a rayuwar shi za ta yi masa albarka in Allah ya so to shine nake ganin algatu mallam bayan wannan muqaddima yana da kyau mai tambihi zuwa ga wasu ayyuka wanda idan mutum yana yin su zai ci moriyar lokacinsa lokacin shi ba zai tafi abin ba abu na farko da nake so na mana tambihi shine wato tsai da farillai farillan ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana musamman sallah wanda kamar yadda sayyidina Umar yake cewa la hadza fil islam liman taraka yana kuma cewa man da ya'a fa lima siwaha adya babu rabo a musulunci ga wanda yake wasa da sallah ko ya batta yace kuma wanda da yake wasa da ita Umar din zai aika da shugabanni da zai ba su mukamin kantoma ko gwamna sai yace to na tura ku ne ku tsaida sallah kafin ku tsaida aikin gwamnati yace duk wanda bai tsaida sallah ba zai iya tsaida sauran ayyukan sa dan haka waɗannan gwamnati na Umar aikin su na farko assignment din su na farko shine tabbatar da an yi sallah akan lokaci to mutum musulmi ya yi kokari ya ga cewa yana yin sallah akan lokaci musamman maza wanda suke sallah a cikin jami'i da kuma iyayen mu mata waɗanda su ma za ka ga suna da wasa da sallah wani lokaci ba sa yi sai san da suka samu faraga sai sun gama iya abin da suka kitsa wa kansu ko suka tsara ko yanayin rayuwarsu ta hukunta su yi wannan ayyuka ya kamata musulmi ya zama ya kula da sallah akan lokaci wannan ya daga cikin hanyoyin samun ya mori lokacinsa sannan baya ga sallolin farilla to kuma sai ya kula da salloli na nafilfili musamman as-sunanur rawatib wato sunnonin nan na yau da kullun da aka saba na sallar wato raka'atul fajr da koyin da ake yi kafin da bayan azhar da wanda ake yi kafin la'asar da wanda ake yi bayan magriba da kafin da kuma bayan isha'i wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake yin waɗannan salloli Allah zai gina mishi gida na musamman aljanna wannan yana daga cikin hanyoyin cin moriyar lokaci sannan amfani da waɗannan salloli dan yin addu'o'i da zikirori waɗanda aka saba a lokutan da wato mutum idan da sallah na farilla wannan ma hanya ce ta cin moriyar lokacinka da aikata aiki nagari a cikin sa sannan ambaton Allah a kodin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadhkurullahi fi kulli ahyani yana ahwali yana ambaton Allah a kowane yanayi yana ambaton Allah a halin kunciya a zaune a halin tafiya a sa'ar da yake cikin mutane a sa'ar da yake shi kadai a koda yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton mutane sannan kuma wani sahabi ya tambaye shi yake cewa ya manzo Allah inna shara'i al-islami qad kasurat alayya abubuwan da ake so na aikata a shari'ar musulunci sun mini yawa ka bani umarnin wani aiki da zan dinga yi wanda zai zama na ci moriyar sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kar ka bari harshen kai ya bushe daga ambaton Allah kar ka bari harshen kai koyi shi zama yana danyentaka a wajen ambaton Allah subhanahu wataala dan haka ambaton Allah yana daga cikin hanyar wato samun moriyar lokuta sannan sai kuma wato sadaqatul jariya sadaqoki masu gudana wanda suna daga cikin abinda bayan mutun ya rasu zai ci moriyar su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya tabbatar da cewa idan mutun ya rasu ayyukansa duk za su tsaya amma daga cikin ayyukansa wanda za su ci gaba da kawo masa lada shine aikin da ya sanya dukiyarsa ya dakatar da ita akan addini ta hanyar ginawa musulmi wani abu da za su ci moriyar sa na gida ko masallaci ko rijiya ko makaranta ko duwar abu da musulmi za su ci gaba da cin moriyar sa yana ci gaba da gudana to wannan shi ne gaskiya babban da za su ci gaba da kaiwa da musulmi wato lada cikin kabarin sa yana daga cikin ayyukan da idan kai su zaka ainihin wato kasance a ka ci moriyar lokacinka da dukiyarka da rayuwarka sannan malamai sun lissafa ila yau akwai al-mudawamatu alal a'mali salihah dogewa wajen yin ayyuka na gari da kasaba wanda a sandiya haka idan wani yanayi ma yazo wanda ba za ka iya ba rashin lafiya ko damuwa ko tsufa to sai a ci gaba da rubuta maka wannan ladan ma'ana mutumin da ya saba yana azumi litinin da alhamis ko ya saba azumi sau uku a kowane wata ko ya saba qiyamul layli ko ya saba karatun alqur'ani ko ya saba halartar darussa na karantar da alqur'ani idan wata larura ta zo ta hana shi yin waɗannan ayyuka ba wai dan radin kansa ya daina ba to sai Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku a ci gaba da rubuta mishi ladan kamar yau wannan aiki mutumin da ya saba jijjifin zuwa masallaci ya saba ainihin halartar sallar jami'i idan wata larura ta hana ya je to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya bada umarni a ci gaba da rubuta mishi wannan ayyuka da ladan su cikakku kaga ita ma hanya ce ta cin moriyar lokacinka ka dage akan ayyuka na gari har ka samu shiga a gurin Allah subhanahu wataala sai kuma wancan da muka ambata wato at-taswif dole ne mutum ya zama yayi tajannubi ya guje ma at-taswif ma'ana daga lafazin saufa da sannu da sannu wato mutum ya dinga cewa zanyi mutum da dama mutum idan yana zaune sai ya tunanin ka ya kamata ne aikin kaza fa gaskiya ya kamata ne kaina fada na koma makaranta zai fada mata shi wannan magana in Allah ya so zan koma makaranta dinga halartar majalisi in Allah ya so zan koma in karasa haddata in Allah ya so zan je in yanki form in koma makaranta in yi digiri zai ta ambaton wannan zancen har shekaru su wuce kwanaki da shekaru da watanni sai ta wuce yana ta zanyi kuma bai yi ba wannan shi ake cewa at-taswif wata daba ce ta shedan da yake halakar da mutane sai dinga nuna maka cewa akwai sauran lokaci babu damuwa karka damu akwai sauran lokaci ci gaba da jira dai kai ta jira har ka jira gawan sharu wannan dole sai mutum ya kokari ya yaki zuciyarsa ya guje shi ta hanyar al-musara'a ila al-amal ila ta'at da zaran ka ji ya kamata kai abu ko ta shi kai fara yin shi aikaci baka makara ba amma ka dinga cewa to bari in jira bari mu gani ko sai gobe ko sai Allah ya kai mu wani wata sai na kira waya ko sai an biya albashi ko sai damuna ta wuce in Allah da sai bayan Ramadan bari dai mu gani muna nan dai muna shiri to shikenan sai abin ya gagara mutum yana so ya taimako yana so ya wani aiki nagari ya ga ana gina masallaci a unguwa ko ana islamiya cikin Allah da nimar ina so zan bada taimako yana ta haka in Allah ya so har abu a gama bai bayar ba mafi yawan mutane sun samu kasa cikin wannan damuwa kuma babu abin da ya hana su illa kawai nauyin jiki suna da wadatar da za su bayar kuma suna so su kuma suna da niyya ta gara akai amma kawai sai sabbatahum shaytan shaytan kawai sai dinga nauyaya musu jiki su kasa yin wannan aiki har su ainihin wato yi latti gabaki daya su rasa wannan lada wannan ya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi ya ainihin wato samu ya maganin wannan shine ya zama yana da kwazo yana da azama ya kokari ya cire wannan aransa sannan sai kuma yawaita istighfari da tuba yawaita istighfari da tuba a kodayaushe mutum bakinsa ya zama yana yawaita ambaton Allah da istighfari da tuba da ainihin komawa zuwa ga Allah mai tuba mai nadamar zunubin sa to kamar wanda bai da zunubi ne kuma Allah subhanahu wataala yana son masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba wanda sun yi laifi sai su nadama su gane cewa ba su kyauta ba sai kuma su koma su tuba ga Allah to Allah yana son irin waɗannan bayi
na
har ila yau algatu malam
na
daga cikin ababen da mutum zai yi mori lokacin sa akwai koyon ilimi na addini mutum ya bada rayuwarsa wajen koyon ilimi na addini to malamai suna raba koyon ilimi na addini zuwa gida biyu akwai ilimi na addini wanda yake fardu ain farilla ne akan kowa sai ya koya ma'ana tun daga koyon tsarki da alula da sallah da wankan janaba da sauran abubuwan da suke da alaka da ibadar da muke a kullun sallah da sauransu wannan wajibi ne akan kowane musulmi ya tsaya koyi abin da zai ma'rifatu ma yusahihu bi dinihi ya san abin da zai inganta addininsa wannan wajibi ne duk musulmin da bai koyi wannan gargwadan ba to babu shakka yana cikin garari yana cikin sabon Allah subhanahu wataala a cikin addininsa wanda bai san yadda zai gyara addininsa ba tsarki da sauran ibadoji da wanka da tahara da sallah da ainihin wato sahu da makamantansu to wannan na daya kenan bangare na biyu kuma shine ilimi wanda yake yana gaba da wannan wanda mutum zai zurfafa ya san mas'aloli ya san ta'asiri na mas'aloli ya shiga cikin ulumul ala ya nutso cikin ilimi na mustalahil hadith ko usulul fiqh ko tafsiri ko ulumul qur'an ko lugal arabiya ko duk wani ilimi da yake shara'a hidima to wannan kam kamar da ibnu abdubari yake fada yake cewa to bai taba isar ka ba to shine ake magana anan kan nutsa cikin sa da kyakkyawan niyya kai nutso ciki kai ta neman sa domin shi duka abin da ke cikin ilimi alkhairi ne wanda kuma duk ya ciyar da rayuwar shi dan haka to ya ciyar da ita zuwa ga abu mafi girman alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda yake mashhuri yake cewa mala'iku suna yin inuwa ga dalibul ilmi yake cewa hatta kifaye a cikin ruwa suna neman gafara ga dalibul ilmi da mai karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ta gari yace Allah ubangiji haskaka fuskar wanda yaji hadisi daga gare mu ya kiyaye shi ya isar da shi ga wannansa so da dama mai isarwa yana kaiwa wanda ya fi shi fahimta so da dama ana samun mai dauke da ilimi wanda ba malami ba Allah subhanahu wa ta'ala ya addu'a ta kirki ga ainihin wato mutane masu karantar da ilimi dan haka hanya ce baya ga istithmari na lokaci kuma za ta taimaka wa mutum wajen wanzuwar ambatansa yanzu jiba irin mutanen da ake ambato Imam Malik ya fi shekara 1000 da mutuwa amma har yanzu ana ci gaba da ambatansa me yasa ake ambatansa ilimin sa mutanen da ya rayu da su akwai makwabta akwai sirrikai akwai ƴan uwa akwai ƴan garin su duk ba a san su ba sai shi aka sani Allah ya wanzar da sunan sa haka Imam al-Bukhari haka Baihaqi haka Daraqutni haka Ibn Hajar haka Ibn Abu Zayd al-Qayrawani da sauran su duka sunan su sun wanzu ne saboda ilimi da suke da shi to yana da gaskiyan abinda zai sa mutum ya zama ya ci more lokacin sa ya zama yayi aikin ilimi kuma malaman farko sun kasance suna da irin wannan wato jarabtuwa da san su more lokacin sa saboda ilimi a halin tafiya a halin rashin lafiya wani ma a halin shiga makewayi baya fasa yin wata hidima ga ilimi akwai wanda yana makewayi zai sa ana karanta mai hadisi daga waje yana jinsu akwai wanda zai zo ya zauna da baiwarsa kamar da zuhuri yake ya ce to saurara in karanta miki hadisan nan saboda bai so ya bacci ita ba ta ma san me yake karantawa ba zai ta karantawa tana saurare akwai wanda yana tafiya cikin kasuwa kamar Khatib al-Baghdadi yana tafa da littafi yana karantawa in janaiza ya zo kafin a fito da gawa yana karantawa liman yana adida tsawu yana ƙara dubo na abu ibn jarir tarabi tabari yana kwance a gadan mutuwa ma ana karanta karatu yace a daga ni ku bani alƙalmi da tawada aka ce me zaka ce zarbuta waɗannan maganganun da aka ce me zaka yi da su yace ai gara na riske Allah alhalin nasan su akan na riske Allah ina jahilta waɗannan masaloli to kaga haka magabata suke da wato kulafuci wajen nacewa su ga cewa sun mori lokacin su sun yi istimarin sa don ilimi ba sa zama kawai haka yadda mu muke zama mu ce kawai bari mu zauna a dakali ko a majalisi kawai ko a majalisa kai go san majalisa daban majalisi daban majalisa wajen share fagen shirme kenan majalisi kuma shine na ilimi a gun bawushe
nan majalisa ma har da dan butan shayi
yau za a zo a dan butan shayi haka da gahawa a dan zo da dan balango in masu wadata ne ana saka shi a irin yajin nan dakan maza da ake cewa
saboda ne lokacin ya lalace
to wannan ba haka su suke yi ba shi zaka ga rayuwarsu ta bambanta da tamu sai ka ga alkhairin su yayi yawa sai zaka ga wato sun ci moriyar lokacin mu kuma a yanzu abin ya zama sai dai la haula wala quwwata illa billah waɗannan a takeice alaga to malan sa daga cikin hanyoyin cin ribar rayuwa a addinance baya ga su wannan bai nufin mutum ba zai yi abinda wato ya shafi rayuwarsa ba kasuwanci sana'a noma kiwo aikin gwamnati aikin kamfani wani kirkira da zai tsayaye na wata sana'a ko wata harkarsa a ce shi dan jarida ne ko lauya ne mai zaman kansa ko jami'in tsaro ne ko duk wata harka wannan ba a hana yi ba amma ya sani yana cikin yin wannan harka fa to wannan harkar ta lahira tana gaba da shi ya zama bi sakankance ya biye ma harkar duniyar ta mantar da shi lahira ba shine abinda khulasar zancen da wato muke so mu ishara zuwa ga ƴan uwa masu bibiyan mu to kamar da ka sani alga ta malam surutu ne dai abubuwan gasanan zan tattaka haka hatsin bara na gaya maka asali topic din na Swahili kaba da magariban nan muna magana da shi muka kai ga wannan topic din da haka na gani ya kamata tsaya
ruwa ya kamata lallai an dama an break
to Allah ya samu dace
saboda mun ba masu saurari dama
to sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam
mashallah mai sauraro ka saurari shirin majalisar malamai wanda yake zuwa muka kai tsaye daga ainihin wannan kafata da yake bi da Alhaji kuma mun kasance da Dr. Kabir Askar a cikin wannan zaure mala ta tattauna mana kan muhimmancin ribatuwa da lokaci da Allah madaukakin sarki ya ba mu to kuma yanzu lokacin ku ne kuma daman ku ne zamu ba ku dama ku kira dan kun kira dan takeita tambayan kuma ai nesa da Alfatir Radio a takeita tambaya domin malam ya ansa mana Allah ya tsaya kan maudu'in da malam ya magana maza 09126755222 mata kuma 08009417772 ga na farko akan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ni alai barka da
malam badar dai
wa ni alai ka je kai tsaye ina tsara da wani to tambayen ka وعليكم السلام
السلام عليكم
وعليكم السلام اتشاء الله
انا ماما بركه ده
نعم قال هنا انت
ماما هو شي مزنا
كما تمنك زينب
ما انا كمان وانت اذا يك وجا sai kuma shedan ya durja yake sa shi saboda ya kyauta saboda wani ya mai alheri to malam me ke hukuncin wannan ya kyauta shi
kai ya kyauta ne wani ya mai alheri
kamar ya
Balaraba na biyun kawai za mu ɗauka don shi ne yake da munasaba da darasinmu. Ina ganin kuma kai ne na ƙarshe. Wannan Abrahaman ɗan Margari daga Ƙwarbai.
Ɗan
Alarama ko?
Na'am.
To shi wayi addu'an nan ne wanda ka ambata cewa mutum in ya ambata za a zo mishi da shi a cikin wani hakikin ya haske.
Addu'a ita ce lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
To
tace kafaratul majlis wato addu'ar rufin majlisi. Ita ce limamul hakim roto a hadisi game da cikamai da abata insha Allah.
Masha Allah da ta da fatan nura yaji. Sai Balarabe mai gudoriya shi da ya tambaya mai mawadaci ne a unguwa. Yan unguwa suka yi tururuwa suka je suka nemi tallafi.
Ne
yana da hali ya hana. Kuma ga shi ka yi magana kan ribatuwa da lokaci musamman na yin sadaka wanda mutum zai yi burin haka. A kusan rayuwar shi na ƙarshe. Me hukuncin shi wanda ya hana ko me hukuncin ƴan anguwa da suka je suka yi mishi magana?
Shi zuwa a roƙi mutum wato ya ba da wani abu na tallafi ko sadaka asali yana faruwa ne an kyauta mishi zato ne.
Na'am.
Kuma kamar ana mishi ta yin wani abu ne na alheri.
Na'am.
Kwatankwacin a ce mutum attajiri ne a kawo mishi ta yi a ce ƴan labai ko alhaji ga wasu kaya masu daraja wanda idan an siya za a samu riba. Kaga masoyi ne zai maka yin wannan ishara. Don haka wanda zai nuna maka cewa kai wani aiki na alkhairi da dukiyarka babu shakka masoyi ne mai maka fatan alkhairi. Sannan shi kuma da ya hana to mafi karanci a ce bai kyauta ma kansa ba. Hana wanda ya yi wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wanda ya ruwa to kansa ya yi mawa. Kuma idan ya yi aikin alkhairi da dukiyar to shi zai fi kowa moratta. Wani lokaci kuma ta yi ba a mishi afros ne wanda yake suwa. Dole ne kuma a kula da wannan suwa ne ne wanda ya dace su masa magana. Waɗanda yake ganin girman su yadda da maganar su da kuma a yanayin da aka same shi domin ɗan adam ne. Yana da kyau a kula da wannan. Amma dai lalle ta yi da za a mutum na alkhairi to ta yi ne mai kyau. Ko wani mutum wani labari da zan bayar ba na kusan nan ba ne ya yi tafiya ya je wani gari yana cikin tarihi Baghdad. Sai yana aiko da ɗanshi da ɗan uwanshi kuɗi cewa a gina masa gida duk sanda ya samu kafila ya samu karabka za ta taho daga garin da yake sai ya aiko da kuɗi ce da Allah gashi nan a gina masa gida. Ya ta ƙaro kuɗi ya ta nan ana siyan kaya ana ta aiki. Sai da ya gama zaman shi a wancan garin ya dawo ya ce ina gida ya ce lalle ku na siya maka gida ya ce to ina yake ce a ba anan na siya shi shi yana ya ce yana lahira. Shi ya sa kuɗin an gina masallaci. Ya ce lalle na siya maka gida amma a lahira yake. To kaga duk da sai ya gyara niyyar shi.
Masoyi
ne. Insha Allah. To wallahi musta'an.
To mai sauraro nan ya kamata mu ja labulan shirin. Kuma Allah ya saka malam da alkhairi kasancewan wannan mujahada da kai. A madadin abokin malam ɗan rakiyar malam.
Da shi ya yi bacci.
Shugaban shiri Abdullahi Ibrahim wanda ya haɗa mu da Fu Suleiman. Abdulsalam sai malam Dr. Kabir Askar da muka kasance da shi ni Bashir Abubakar Magaji da na jagoranci shirin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.